Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Baba Yaku makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Talata 11 ga watan Oktoba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanun labarai.
To baba, a yau Talata ake sa ran shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai gabatar da jawabi a gaban shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya a wani taro da za a yi ta bidiyo bayan wasu munanan har-haren makamai masu linzami da Rasha ta kai akan Kiev. A yau Talata, kasar Iran ta tsananta daukar matakai akan yankunan Kurdawa da ke yammacin kasar, yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga wadda mutuwar wata matashiya a shekara 22 a hannun jami'an 'yan sandan da'a ta haddasa.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji rahoto akan ranar 'yan mata ta duniya daga Jamhuriyar Niger.
Duk sakaci muna uwaye muna da wannan sakacin ba zancan ai da ba alakwal tunda ba mutun daga lakwal bai da amma iya mata wurin sun kicinta kansu yanzu ba haka nan ba rishin lakwal naka sai haka nan ba rishin tarbiya naka kafuwar na nan.
Muna kuma dauke da martanin wasu ƴan Najeriya akan lambar yabo da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya baiwa mutane 400 akan rawan gani da suke takawa.
Abubuwan sun zama ba na cancanta bane, ba na wanda ya dace a baiwa bane na sayarwa, fahi yawancin su saya ake yi a basu, wasu kuma ana duba dangantakar su ila da hadarin shugabancin kasa.
Muna kuma dauke da tattaunawa da Dr. Dauda Muhammad, wani masanin tattalin arziki a Najeriya, akan lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel Prize da aka baiwa wasu masana tattalin arziki a Amurka. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafe da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar. Kana za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar email. Yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Talata ake sa ran shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky zai gabatar da jawabi a gaban shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G7 a takaice a wani taro da za a yi ta bidiyo bayan wasu munanan har-haren makamai masu linzami da Rasha ta kai akan Kiev, babban birnin Ukraine, da wasu biranen kasar. Sau'i kafin fara taron, hukumar bada agajin gaggawa ta Ukraine ta bada rahoton an kai wasu sabbin hare-haren makamai masu linzami da yawa a yankin Zaporizhia, har aƙalla mutum ɗaya ya mutu. An yi ta jin ƙarar na'urar gargaɗin hari ta sama a Kiev da sauran yankuna. Magajin garin Lviv ya ce wani haren makami mai linzami da aka kai kan garin ya haddasa katsewar wutar lantarki da ruwa. Ravina Shamdasani, mai magana da yawun ofishin kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, ta faɗawa manema labarai a yau Talata cewa ta yiwu hare-haren da Rasha ta kai sun saɓawa dokokin ƙasa da ƙasa. A yau Talata, ƙasar Iran ta tsananta ɗaukar matakai akan yankunan Kurdawa da ke yammacin ƙasar, yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga wadda mutuwar wata matashiya 'yar shekara 22 a hannun jami'an 'yan sandan da'a ta haddasa, a cewar 'yan gwagwarmaya. 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun yi harbe-harbe a aƙalla wata unguwa a Sanandaj, babban birnin lardin Kurdistan na Iran, yayin da ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International da mai ba fadar White House shawara akan harkokin tsaro suka cicciki tashin hankalin da ke auna masu zanga-zangar da suka fusata saboda mutuwar Mahsa Amini. A halin da ake ciki, a jiya Litinin, wasu ma'aikatan mai suka shiga zanga-zangar a wasu muhimman matatan mai guda biyu. A karon farko, abinda ya alakanta wata masana'anta da ke da muhimmanci ga tsarin mulkin Iran da tashin hankalin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, a yau 11 ga watan Oktoba rana ce ta tunawa da 'yan mata ta duniya, inda ƙasar Jamhuriyar Nijar ta bi sawun sauran takwarorinta na duniya domin tunawa da wannan ranar. A daidai wannan lokacin, ministan al'umma ta ƙasar da sunan gwamnatin ƙasar ta bayyana manufofin gwamnatin ƙasar domin kyautata rayuwar 'yan mata. Daga Jamhuriyar Nijar, ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta keɓe ranar 11 ga watan Oktoba na kowace shekara domin tunawa da 'yan mata, wannan ko don neman sanin irin matsalolin rayuwa da suke fuskanta da ma hanyoyin bi don magance su. Kamar sauran takwarorinta na duniya, jamhuriyar Nijar ta bi sahun wannan ranar, inda ministan da ke kulawa da rayuwar al'umma da kyautata lamuran yara kankana, Madam Alakur Aminata Zulkarnaini, ta yi bayani irin ƙoƙarin da ya kamata a baiwa 'yan mata da ma neman musu hanyoyin da za su dogaro da kanunsu.
Pour célébrer cet événement mondial, un thème est retenu en rapport avec les conditions.
Domin tunawa da wannan ranar, maudu'in da aka dauka a wannan shekara ta bana shi ne lokaci yayi haƙoƙinmu da makomarmu. Duk da kanuwar da 'yan mata suka yi yanda rayuwar su ke tafiya, da ma matakan kyautata rayukansu da suka dauka, ana iya cewa akwai jan aiki a gaba. Domin matsalolin rashin abin dogaro da kai da rashin samun tallafi da allobar coronavirus da yaƙe-yaƙe da gudun hijira da canjin yanayi ya hana su su bunƙasa rayukansu. Waɗansu 'yan mata da na gamu da su a yau da safe sun bayyana min matsalolinsu da irin tallafin da suke buƙata.
Sunana Sharifa, karatu shi ga taimakon ɗaya mace, dole na ta yi shi, da in ba ta yi shi ba akwai matsala ga rayuwarta. Ya kamata ka yi shi saboda 'ya'yanka ko nan da zuwa gaba. Kuma ga shi Allah ya kawo mu, muna koyon sana'a hannu wadda za mu amfani kanmu kuma taimaki 'ya'yanmu. Ya Allah ya nuna mana akwai matsaloli kam, saboda in baka sai da za ka yi ka taimaki rayuwarka ba akwai matsala. Dole sai ka samu masu kama maka da masu ɗaukaka maka. Amma kuma yanzu ga shi kuma abin ya kuma min da na sani, na kuma nan ga ina da aikin hannu. In Allah ya yarda, buƙata in gwamnati za ta tallafa mana, muna so insha Allah.
Dangane da ya mata, duniya dai ta tuna da mu, ga mu dai matsalolin da muke fuskanta da mu, saboda mu ɗiya mata muna son tallafi, muna son ana a taimaka mana da dangance da harkar aiki na hannu ɗiya mata. Wanda muke yi na hannu mu samu tallafi, masu tallafa mana su taimaka mana kenan, mu ci gaban rayuwarmu na ɗiya mata.
Wata uwa ta ce matsalolin da 'yan mata ke fuskanta a jamhuriyar Nijar ya ta'allaka ga rashin karatu da ma auren doli da rashin sabke nauyin da uwaye ba sa yi na tarbiyyartar da 'ya'yansu.
Sunana Aishatu Malam Bagmu. Fasko irin sakacin da uwayen iya sun kai yanzu gaba da tarbiyya bisa ga iyayen nan namu da sun kataso yanzu na zamani da aka ganin abubuwa ana shan hankali amma abu koma baya ɗaya na shakai. Akwai rashin sa lakwal, kuma rashin sa lakwal da armen dole. Wani bi kuma ni wallahi ban gani lahin mutane masu armen dolen. Fasko wuyata ga saka armen dole. In ka ga yaro yanzu irin zamanin da ake ciki, ka ga yaro zai shiga cikin wani madacin hali, dole nake naka amurshe shi. Mu duka babban bakin ciki mu bai kai ba, muna haɗi yau da kullum, duk sakaci muna uwaye muna da wannan sakacin. Ba zancan ai da ba alakwal, ba alakwal ba tunda ba mutun daga alakwal ba da. Amma iya mata wanda sun kicinci kansu yanzu ba haka nan ba. Ba rishin alakwal naka sa haka nan ba, rishin tarbiyya naka kawo wannan abin.
Ita dai rayuwar 'yan mata a baya-bayan nan na cikin galari, saboda dimbin talauci da fatara da uwayensu ke ciki da ke shefa 'yan matan cikin halayen shaye-shaye ko karuwanci ko neman zuwa kasashen Turai ana halaka ko a Sahara ko a teku ko a fada tarkon 'yan bindiga. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton. Ana tare ne da yadda sashen Hausa da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Maryam ta dawo da cigaban labaran duniya.
Masu aikin ceto sun yi ta neman waɗanda suka tsira ta hanyar amfani da jiragen sama marasa matuki da kuma karnukan da aka horar bayan aukuwar zaftarewar ƙasa a tsakiyar Venezuela, yayin da adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa 34, kuma mazauna yankin suka bayyana yadda suka tsallake rijiya da baya. Jose Medina ya tuna yadda ruwa ya cika gidansa a garin Las Tahiria a daren ranar Asabar, abinda ya sa shi da iyalansa suka makale. Asabar da haka, Medina ɗan shekara 63 ya jirkita fridge ɗansa, ya buɗe ƙofarsa, ya yi amfani da shi a matsayin kwale-kwale don jikarsa. Sai shi da matarsa suka dafa fridge ɗin a kan wani teburi ta yadda igiyar ruwa ba za ta tafi da su ba. Madina ya bayyana yadda suka tsira a matsayin abin al'ajabi. Mahaukaciyar guguwar Julia ta lafa, amma duk da haka ta zo da ruwan sama kamar da bakin kwarya a Guatemala da El Salvador a jiya Litinin, bayan da ta sake tasowa a tekun Pacific bayan ta bi ta Nicaragua. An samu rahoton mutuwar akalla mutane 28 sanadiyar guguwar. Hukumar kariya daga bala'i ta Guatemala ta ce mutane 5 sun mutu bayan da wani tsauni ya zaftare ya fada akan gidansu a lardin Alta Verapaz. Haka kuma a lardin Huehuetenango da ke kusa da Mexico, mutane 9 sun mutu, ciki har da wani soja da ke aikin ceto.
Tsangai da Maryam ne ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. Sama da 'yan Najeriya 400 ne shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya karrama da lambar yabo a yau Talata bisa ga gudunmuwar da suka yi bayarwa a wurin cigaban kasar a fadar shugaban kasa da ke Abuja. To sai dai sunayen waɗanda aka suka samu shiga jerin karramawar ya haifar da cece kuce wadda wasu ke gani da dama ba su cancanta ba, a yayin da wasu kuma ke ganin suna taka rawan gani a ɓangarori da dama na ƙasar. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗa mana.
Wannan dai shine karon farko a mulkin shugaba Muhammadu Buhari da aka zakulo 'yan Najeriya da adadinsu ya zarce mutum 400 a lokaci guda, waɗanda za a karrama da lambar yabo bisa jajircewarsu da cancantarsu daga ɓangarori daban-daban na rayuwa. An yi ta muhawara kan jerin sunayen wasu da aka gani za su karɓi lambar yabon da nuna ta babar cancantar wasunsu a irin wannan karramawa da ta shafi martabar ƙasa, inda wasu ke ganin ba a bi tsarin da ya kamata ba wajen zakulo mutanen da suka yi wa ƙasa hidima a ɓangarori da dama, kamar yadda Adamu Mutala Jiga mai fashin baki kan al'amuran yau da kullun a Najeriya ke cewa
babu dalili ko hujja da ake daukar national honor award ana ba wasu mutane yanzu a halin da ake ciki a Najeriya, saboda shi honor award ana ba da shi ga wanda ya ma kasa hidima tun daga local government zuwa jiha zuwa gwamnatin tarayya, su ake duba na suka cancanta a basu. Ma da yake yanzu abubuwan sun zama ba na cancanta bane, ba na wanda ya dace a bayo bane na sayarwa, bai yawancin su saya ake yi a basu, wasu kuma ana duba dangantakar su ila da halin shugabancin kasa, masu shugabancin kasa ne ko kuma suna kusa ga waɗanda suke rike da gwamnatin kasar, shi yasa duk abin da suka ga damar yi shi ake yi. Amma ai a wadin da ake bayarwa yanzu a Najeriya ai ba hono bane, kawai ana bayarwa ne saboda wane kusa gare mu shike ko kuma shi yadda ce mu baiwa ba waɗanda suka cancanta ba.
Kazalika masani kan kundin tsarin kasa barista mai nasara Umar Kogo ya ce mafi yawan waɗanda za a ba lambar yambon alamu ya nuna mukamin su aka bi wajen duba cancanta musamman wasu 'yan siyasar.
Lai tsammanin za a samu gyara ko kuma canji kan yadda ake tunawa, domin muka la'akari da shekarun da aka danyi shugaban Muhammadu Buhari bai tunanin nada ko kuma ba da lambobin wannan yabo ga cancantun tunyan kasa ba, an dan jima sai da tsinci ɗaya ake yi, wannan lokacin ne aka yi su da yawa. To abin ya bata raina kuma ya kawo mana takeici, mafi yawan waɗanda aka ba an ba su ne a tunanin menene mukamin da suke rike da shi ko kuma menene mukamin da suka wala Allah mukami ne na nadi ko mukami ne na zabi. Da yawa kuma duk matsalolin da muke ciki a Najeriya din nan, matsalolin na tattalin arziki, matsalolin na tsaro, matsalolin na rashin hadin kan kasa, matsaloli ga sunan daban-daban. Da yawa in ka bincika da kyau to zaka ga irin waɗannan mutane waɗanda aka zaba ko kuma aka ba mukamai sune ungozoman da suka yanko mana irin waɗannan matsaloli da muke fama da su.
Masanin harkokin siyasa a Najeriya Dr. Faruk Bibi Faruk na da ra'ayi kan cewa gaban kasa ke da hurun manya zabi duk wanda ya so kuma dole a mutunta hakan.
To ni bana haufi da cewa wai akwai wasu wanda ake ganin ba su cancanta ba, tunda dai tsari kare waye shugaban kasa ya yanke hukunci ta wanda yake ganin shi ya cancanta, sun cancanta a basu a wurin sa, saboda haka hurun mun sani. Amma ni da an bani an tambayi shawara na akwai wanda nake ganin wataƙila su ma da an kalle su saboda irin ayyukan da suke musamman a kwanakin nan, ya nuna kama dai suna tagazawa kuma yi ba su kyautan girman nan zai sake wato an gizo wasu su masu.
Daga cikin waɗanda za a karrama har da marigayi tsohon shugaban ma'aikata na fadan gwamnatin Najeriya Abba Kyari, ana dai ba da lambar yabon ne don ya ba da hazaƙar wasu zababbun 'yan Najeriya waɗanda suka yi wa ƙasa hidima ta yadda za a iya ganinsu a matsayin jakadun ƙasa bisa ɗabi'u da kyawawan ayyukansu. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja. Najeriya.
Ta gaida Shamsi Hamza Ibrahim da wannan rahoto. A jiya ne kuma kwamitin bada lambar yabo na zaman lafiya na Nobel ta bada lambar yabo ga wasu masana tattalin arziki guda uku na ƙasar Amurka da suka hada da tsohon shugaban bankin Amurka Ben Bernanke da Douglas Diamond da kuma Philip DeVig. Tuni dai masana tattalin arziki suka fara tofa albarkacin bakunan su game da wannan kyaututtukan da aka baiwa Amurkawan, kamar yadda Dr. Dauda Muhammad, wani masanin tattalin arziki a Najeriya, ya shaida wa wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin a wata hirar da suka yi.
Bayan da aka gani kyautar Nobel Prize wanda ake ba mutane da suka shahara a fannoni daban-daban na duniya, to na bana akan tattalin arziki, kaga an ba wayannan professorship guda uku, musamman wanda ya suna a cikin su shine Bernanke. To idan ka duba za ka ga su wayannan mutane mutane da duk suka sadaukar da rayuwarsu kusan akan bincike da kuma nazari akan tattalin arziki, musamman kamar shi Bernanke. Kaga tun 1980 ya taba rubuta wata kasida wadda ta yi bayani yanda al'umma suke fitowa ko kuma yanda al'umma suke farfadowa idan an samu rugujewar tattalin arziki, kamar yanda aka samu a 2008. To wannan takardar ta yi tasiri kuma ya yi hasashe da yawa na cewa za a iya samun matsaloli idan bankuna suka dauki wasu matakai. To kuma sannan wannan abubuwan nashi kaga ya zo ya faru a 2007-2008. Kuma bayan haka nan akwai rubuce-rubuce da ya yi musamman akan harkan tattalin arziki da kuma bankuna, wanda ya bude haske a duniya ga sauran manazarta da kuma daliban ilimi na tattalin arziki. Kuma idan ka duba za a ga cewa ya zo ya rike shugaban babban bankin America, wato Federal Reserve, wato wanda yake shi ma kaman ma'anan babban banki kenan na America. To kamar yanda ka faɗi, wayannan sun yi fice dukansu su uku akan bincike da nazari kamar yanda muka yi bayani na tattalin arziki, musamman na kan harkokin kuɗi da kuma bankuna.
To Dokta, wasu za su ce tarihi ya nuna cewa akasarin wayanda ke karɓan wannan yabo na Nobel a fannin tattalin arziki, musamman ma dai suna fitowa ne daga ƙasar Amurka, me hakan yake nufi kenan?
Idan zaka duba zaka ga cewa ba wai kawai don suna Amerika bane aka dauke su. Amerika babban ƙasa ce wadda cibiya ne na harkokin hada-hadan kuɗi da harkan bankuna, wanda yake zaka ga kusan tattalin arzikinta yana tasiri akan sauran ƙasashe na duniya, musamman ƙasashe masu tasowa. Kusan zaka lura zaka ga kuɗin Amerika shine ma'auni na darajar mafi akasarin kuɗaɗen ƙasashe. Zaka ga cewa kowace ƙasa ana auna darajar kuɗinta da dala. To kaga Amerika ta yi fice kuma ta dade a cikin wannan fagen. Su kuma wayannan mutanen a wurin suka yi nazari, kuma kamar Bernanke, duk da cewa ya shugaban banki, ya yi abubuwa da yawa wanda suka taimaka ma tattalin arzikin Amerika, wanda yake yana da dangantaka da sauran ƙasashe da suke hulɗa da ita. Ya yi kokari na ganin cewa tattalin arzikinta ya tsayu da kafan shi, kuma da aka samu matsala na rugujewan tattalin arziki na duniya baki ɗaya na 2007-2008. To kaga nan ma ya bada gudunmawa sosai. Haka ma sauran wayannan mutane su Douglas duk sun yi rubuce-rubuce wanda ya taimaka ma ƙasashe kuma taimaka ma ɗalibai da masu nazarin tattalin arzikin ƙasa. To saboda haka za ka ga sauran ƙasashe suna biye da su.
Dr. Dauda Muhammad Kontogoro kenan, wani masanin tattalin arziki da saka jari a Najeriya. Babangida Jibrin, Murai Amurka daga Najeriya.
Babangida Jibrin kenan da tattaunawar da yi da Dr. Dauda Muhammad, masanin tattalin arziki a Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga kuma shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadiyar cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballake gabatarwa. Duk da ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka samu a wasu yankuna na ƙasar Nijar, har ta kai ga ambaliyar ruwa a wasu garuruwa a jihar Agadez da ke arewacin ƙasar, ƙarancin ruwan sama aka fuskanta a damunar bana da matsalar kwararowar hamada da kuma ƙwari, wanda ya sa da yawa daga cikin manoma ƙauracewa gonakinsu, inda masana ke hasashen za a iya fuskantar ƙarancin abinci. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Muhammad Mahmud ya tattauna mana da wani masani inda ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Muhammad Ma'azu Umar Sanda, ni ne director duka na kasal Agadas, huskar noma, huskar gidan gona. To yanzu a ƙarshe dai an kadiba mun je 10 na ƙarshen watan September. Kenan labarin da muke iya badawa shine tun labarin muke badawa kowane kwana 10-10. To labarin da muke iya badawa gaskiya mun samu kamar tsayin ruwa. Cikin ruwa kamar ya tsaya. To wannan tsayin ruwa mun ku an kadiba kasa Agadas wata 12 saman wata 12 muna wannan noman rani. Bambancin mu da gusuncin Nijar. To shi kuwa noman rani ya ne yake muke yi. Noman ranin dangance da gudanyen koli da ake faɗi gulabe. To wannan gulabe da suke muna da kamar wajen 31 sune an saka gudanya sai ganin Agadas ba a yi ba ruwa a kai ruwa nesa kamar kilo 60 daga nan ko 150 an saka gudanya suka zo sai su fara damal a yi wannan shibka. To an ka diba bitin shi akwai gurin diba ruwa kamar guda 30 da muke bi sau da kawa. Bitin wa'annan kori-kori ko gulabe su ma 29 da muke bi. To an ka diba wajen wannan kori ko su 29 an ka diba kamar hudu sun haɗi 17 kamar sun zarta abin da ake so kuma biyu suna nan tsaye kenan stable ake cewa. To shidda su baiwa a bambanta su ko a yi conference da sauran wancan. To an ka ɗauki kuma wajen post na ruwa kenan wannan gurin da muke auna ruwa guda 30 gare mu cikin 30 kin nan hudu sun haɗi amma cikin haɗo da aka yi biyu sun wuce ma millimeter fi da millimeter 50 an ka ɗauki cikin 30 kin nan dai kullum 13 sun zarta amma 7 har sun wuce ma fi da 50. To akwai ɗaya da ake ce ma stable kuma 12 ba a yi a bambanta su da sauran. To shine dai a gurgude. To an ka ɗauki shibka kamar yadda na faɗi akwai yanayi tunda akwai masara akwai cereal tunda abin da ake shuka akwai cereal abin da ya shahi dangin hatsi da masara da dawa. Wannan hatsi kamar wajen adibi sanadin ake yin shi an ka ɗauki dawa ita ma an ka ɗauki ta wajen ingal ne an ka ɗauki masara za ka ɗauka gurin kamar department na Ifiruan da Chirozirin. To an ka ɗauka wannan ƙaramin yanayi shine kamar dauke shi kamar yana kumshi an ka dauki kuma wanda ya zarce zaka dauka kamar yana niyan nana. To an ka dauki wake kamar da hori an ka dauki alisan ta wake ake ana. To shi wannan waken kamar yana diya yanayin da muke diya wa asalama suna loran shi. To su kuwa an ka dauki wa'ancan dangin kayan noma to su wannan yanayin su kamar shine ake ce ma an shuka su amma suna yanayin croissance. To a gurguje to ka san din wanda yake noma baya rubuwa da kwarirka. To in ka dauka tun da muna an tawa da har ta je karshe kullum ana samun kwarirka. To kwarirka yanzu da kamar suka sha mu kai a wannan goma ta karshe shine akwai kwara akwai wanda kwari ake cewa thrips shi jikin huri ake samun shi kuma akwai abin da ake cewa pisiron. To dangance da maganin da gwamnati ke sawa a wajen mu kuma da muke ba mutane kyauta kamar mun yaki cikin eka 177.5 muka sa maganin nan. To sai na manci kuma akwai labarin da kasuwa ma da muke bi tunda an ga dauki kasuwa amfani akwai shi ana sai da abin cikin kasuwa. To abincin da ake saidawa kamar ga wancan sati da ya huce waccan goma ta karshe kamar da ce ma ai ka san goma ta fara goma ta biyu goma ta karshe to wannan ta karshe wanda muka huce to goma ta biyu gaskiya kamar amfanin kudin ya fadi amma aka diba da wa'ancan dabara kuma da shekara 5 kamar kudin amfanin ya ƙara kudi amma me ka haka malgre gwamnati akwai kokari da yake na sai da abinci mai rahusa kuma da har abinci da yake badawa. To kenan shine dai a gurguje abin da sanin kwari amma abin da muke iyawa ba ma watan shi shine dangance da karamcin ruwa da muka kamar damunan nan ta bana kamar mun dan same ta kenan dole sai to an san matakai dangance da nasara da muke son mu samu shi wa an san matakai ne kamata mu dauka kenan kaga him ya san ruwa ya san rijiyoyi tunda rijiyoyin da kasa adda kwai kenan an ya san su kuma sai an gina rijiyoyi madiya kuma mu hikwa karshe ya kamata a ce da gwamnati da masu hannu da shi sun yi babban madatsar ruwa an kama da tsaruwa kamar 3-4 kasar Agadas ka gani kenan insha Allah duk wannan cuta tamu ta zo sauki. To kan kare bayani na godiya zan kai ga gwamnati tunda an ka diba ko da damuna ko da noman kwari bakin gulgudo gwamnati na tallafa mu kwarai ka ga ya ba mu iri na noman rani ya ba mu iri na damuna ya ba mu magani wanda zamu bar kuma da kyauta ake ba mutane ka gani. Na uku yana bana kai bambancin ma ga wancan shekaru na baya gwamnati har taki ya kamu na ruwa yanzu haka mana da litre wajen 2025 wanda za a ba mutane kyauta amma kyau irin nan da ake kawo da taki da magani kalkashin miri ce muke bi kenan tunda kamar da ake da hanyar shiga duka miri ce dangance da malaman wanda suke can guri guri komin komin da department department kenan hanyar su ce muke bi wannan abu a ba mutane to ka gani amma gwamnati shi kadai ba ya iya saboda Allah sai ana kama mishi tunda akwai masanu da shinu masanu da project project da yake nan da program da gwamnati yake zo yana yako sai na kawo su
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin daraktan ma'aikatar gidan gona na jihar Agadez Muhammad Ma'azu Umar Sanda da kuma wakilin mu a Agadez Hamid Mahmud sai kuma Julie Descrisham da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
kuma da lagaida Baballe yanzu ko ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email
Rai na farko rayinka ne Yusuf mai leda gululu jihar Bauchi kace kasafin kudin shekara ta 2023 na naira trillion 19 da shugaba Buhari ya tura wa 'yan majalisar Najeriya hakan yayi daidai da fatan mu 'yan Najeriya zamu gani a kasa sai ra'ayin Nazifi Ibrahim Rugan Mallam Shagari da Faruku Mahe Karoga Sakkwato kuka ce a daidai wannan lokacin da son rai yake neman maye gwamnatin rukun kwariya a kasar Chadi ya kamata kungiyar ECOWAS ki sanya baki domin kasancewar soja a samun kujeran mulki na tsawon shekaru biyu tamkar ƙara binne demokradiya ne a Afirka muna fatan jin matakin ECOWAS akan gwamnatin rukun kwariya ta kasar Chadi sai ra'ayin Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya kace salam sashen Hausa tabbas kaddamar da wani shirin kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da ya addaba ƙasar mu ta Najeriya da mahukunta suka yi abin ayaba ne Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu amin summa amin ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantawa yau ra'ayinka ne baffa Adamare Foto karamar hukumar Gombe jiha Adamawa tarayyar Najeriya kace akwai sama da matasa miliyan 30 a Najeriya Babban matsalar da matasa ke fuskanta ita ce rashin ingantaccen ilimi game da rashin sana'ar yi. Wannan shi ya baiwa masu dukiya haram barayin dukiyar al'umma damar yin amfani da su matasan wajen ayyukan aisha. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa.
Toma dalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
A yau talata ake sa ran shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky zai gabatar da jawabi a gaban shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G7 a takaice a wani taro da za a yi ta bidiyo. Bayan wasu munanan hare-haren makamai masu linzami da Russia ta kai akan Kyiv babban birnin Ukraine din da wasu biranen kasar. Sa'o'i kafin fara taron, hukumar bada agajin gaggawa ta Ukraine ta bada rahoton an kai wasu sabbin hare-haren makamai masu linzami da yawa a Zaporizhia, har akalla mutum ɗaya ya mutu. A yau talata ƙasar Iran ta tsananta ɗaukar matakai akan yankunan Kurdawa da ke yammacin ƙasar, yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga wadda mutuwar wata matashiya 'yar shekara 22 a hannun jami'an 'yan sandan ɗa'a ta haddasa a cewar 'yan gwagwarmaya. 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun yi harbe-harbe a akalla wata unguwa a Sanandaj babban birnin lardin Kurdistan na Iran yayin da kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma an jima kaɗan da misalin ƙarfe 9:30 kenan idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Grisham da ta shirya kuma ta ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan lokaci Malama Nashwan Baba Yako Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai an jima assalamu alaikum amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa.